الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بساكي سادوا ودالو بشمع البركة أيو لهدي شدة قوتن ذو الهجة شكرتا دبو رياد دريب ذو ثلاثين دشدة وإنجي رمزو الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina daidai da 20 ga watan 9 shekara ta 2015 miladiya. Muna cikin littafin mu na Ahkamu Janaiz wa Bid'a na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani, Allah madaukakin sarki ya masa rahama. Mun gama da abin da ya shafi ahkam din kunce-kunce. Mun fara bidiyoyi na janaiza, ya faro mana bidiyoyin da ake yi kafin mutuwa da kuma bayan mutuwa. Mun tsaya a bidiya ta 10, za mu tashi a ta 11, bidiyan da mutane suke yi a janaiza, wasu ba da sani, wasu kuma ba tare da sani ba. Na 11 daga ciki, wad'u ghisnin akhbara fil ghurfati allati mata fiha. Nan muna bayani ne akan bidiyoyin da ake da su ake fa'a da ake yin su bayan rasuwa, kafin a kai ga wanke gawa. A daga ciki akwai sanya, wato a yanko ɗanyen itace, rashe na itace ko ganye, a sa a wannan ɗakin da aka san mamacin ya rasu. In a gida ya rasu, sai a sa ɗanyen, wato ganye, a yanko me ake kiransa, ɗan abu kaɗan a cikin reshe dan karami, sai a sa a wannan ɗakin da mutum ya rasu. Al-ghurfati allati mata fiha, wannan bid'a ne, ba inda aka samu wannan a addinin musulunci. Ban sani ba ana yin abu ba yi ko alhamdulillah ban san wannan bid'a ba. Na 11, na 12, qira'atul qur'ani inda al-mayyit hatta yubashira bi ghaslihi, karanta al-qur'ani gaba mace har akai ga wanke shi. Wannan ana yin sa. Alayhi sami karana ya gaya mana cewa yadda ake yi, mutu ya mutu sai ya samu almajirai al-ramumi, sai a kewaye gawan, sai a sauke masa Qur'ani. To ana yin wannan, daga nan har da za a yi ta karanta masa Qur'ani har lokacin da za a kai ga wanke shi. To kaga wannan bid'a ce bata tabbata ba, kuma ana kaman tsaida masa hujja ne, ana karanta mai ayoyin Qur'ani a kansa bayan ya rasu. Abubuwa da yawa da Qur'ani ya umuri ya kila bai yi ba, abinda Qur'ani ya hana ta kila bai hanu ba, to ana ta karanta masa. To bidiyoyi ne duka, wannan bai halatta a yi shi ba ga wanda yake musulmi. Na 13, taqlimu adhafiril mayyit wa halqi anatihi wa halqu anatihi, wato yanke gunguna wanda ya rasu. Bayan ya rasu a ga ko gumbar su yi, a ce bari a yanka kafin a wanke shi. Wannan bid'a ne. Wa halqu anatihi, da aske masa mara, shi ma kansa bid'a ne. In bai yanka ba, suna nan da tsawonsu, bai aske ba, a bar shi da yadda yake, a wanke shi kawai, bayan da aka samu ana aske masa mara ko kuma ana yanke masa akai ba, haka ake barinsa. Wannan mudawwana na Imam Malik ya kawo wannan cewa bid'a ne, daga Imam Malik. Na 14, idkhalul qutun fi duburihi wa halqihi wa anfihi, wato sanya auduga a cikin duburansa da kuma halqihi a bakinsa, wa anfihi da kuma hanshinsa, shi ma bai halatta ba, sai dai in akwai wani abu da ake gani zai iya fitowa ya fata likafani, to nan za a iya sawa. Amma haka kawai ce a toshe baki, a toshe hanci, a toshe dubura, bai tabbata ba. Shi ma ina cikin bidiyoyi kamar yadda Imam Malik ya kawo siya mu dawwana dinsa. Na 15, ja'alu turab fi aynai almayyit wal qawl inda zalika la yamla'u ayna ibn adama illa turaba. Akwai masu wannan al'ada, sai ya sanya kasa a idanun mamaci, kasa turbaya, sai ya dinga karanta la yamla'u ayna ibn adama illa turaba, ba abinda zai cika idon dan adam sai turbaya, sai ya sanya kasa a idanunsa. To shi ma bid'a ne, bai tabbata ana yin wannan abun ba. Na 16, tarku ahli almayyit alaklu hatta yafrabu min dafnihi, barin cin abinci ga waɗanda aka yi musu rasuwa har sai an gama binne shi an dawo daga nan su ci abinci. Wannan ana yin wannan na san fannin ko tun daga lokacin da aka yi rasuwa ba cin abinci sai ta tafiya har an gama wankewa in ma wani gari ne sai an kai garin an gama binne shi sai yanzu a ci abinci. Duka wannan bidiyo ne bai tabbata mutum yana jin yunwa ko yana jin ci'awa abinci akwai shi lokacin duk da ya ga dama zai iya cin abinci. Na'am. Sai iltizamul buka'i hainal ghada'i wal asha. Sai kuma na 17 lizimtan kuka safe da yamma, ma'ana duk lokacin da za a ci abincin safe sai a zauna a yi kuka, in aka zo na yamma ma sai a zauna a yi kuka. Akwai masu yin wannan al'ada, ita ba bid'a ne kamar yadda mai littafi ya kawo. Duka an samo su daga wancan littafi na mudawwana minhu za ka ga yana sa minhu yakan sa numba da shafi da sauransu. Na'am. Na 18 shaqqur rajuli at-tauba 'ala al-abi wal-akhi. Wasu idan aka musu rasuwa, idan wanda ya rasu babansu ne ko dan uwansu uwa daya uba daya sai a yage riga. Wanda shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ana shaqqur rajuli, wannan tun zamanin Annabi ana yi da aske kai zai zo akan su shi kuma, to sai a yaga aljihu riga, to wannan shi ma bid'a ne bai tabbata ba, banna ne kuma gaba daya. To wasu kuma tufan kawai za a yaga sai a kamo nan bar sai a farke shi a nuna bakin ciki. Larabawa suka yi yawan haka da yawa har yanzu suna aikatawa, daga mutum ya kama rigarsa ya yaga shi kansa bid'a ne kuma albazzaranci ne bai tabbata ba. Na 19 alhuznu alal mayyit sanatan kamilatan la taqtadibu an-nisa fiha bil hina wala yalbasu thiyab al hisani wala yatahallaina fa idha qadat as-sana amilna ma yuhadu minhunna min an-naqshi wal kitabati al mamnu'i fi ash-shar'i. Wato daga ciki na 19 yin bakin ciki na shekara daya ga mata ba sa lalle ba sa ado duk wani abu da ba kaman mai idda kenan, ta wuce ce wata huru da kwana goma su sai su kai shekara daya suna yin haka da sai su koma bayan gari kawai sai su yi ta zama ba komai. Ran da za a yi wannan fitan bayan shekara daya to sai a samu mai gane sai ta zana musu hannu da jiki da sauransu, wannan bai halatta ba. Wal kitabatu ayi rubutu kuma wanda shari'a ta hana a hannu da sauran jikin. Yaf'alna dhalika hunna wa man tazamna al-khuzna ma'hunna, matan da suka yi zauna wannan zaman da kuma waɗanda suka taya su ko waɗanda za su taya su, za ka ba su kare za su yi wannan ba, to duka za su yi wannan zanin kuma a ranar da za a fita. Wannan duka wai sammauna dhalika bil fakkul huzn, ana kiran shi fakkul huzn wato cire bakin ciki ko warware bakin ciki. Yanzu an dawo normal kenan, sai aje ayi wanka sai a kira mai zane kuma zai zane an san shiga ado kuma shi ma bid'a ne wanda ba addinin musulunci bai son da wannan ba. Na 20 ifa'u ba'dihim lihyatahu huznan 'alal mayyit, wasu kuma idan aka yi musu rasuwa sai ga sun ajiye mu saboda nuna bakin ciki ga wanda suka rasa ba a ajiye mu, wannan shi ma bid'a ne. Mafiya wasu suka yi kasashen Asiya da sauransu suka yi irin waɗannan abubuwa, ban san Najeriya ba a yi wannan ko ba a yi, to alhamdulillah ba mu wannan kenan. Ina daga cikin bidiyoyi da wasu suke yi. Na 21 qalbul danafisi wassajadid wa taqdiyatul maraya wassarayat, akwai qalbul danafis taburmi ko kuma kafe kafe na gida sai a juya su upside down cine kalbu din kenan saboda an yi rasuwa a gida, sai a da carpet su da rumai na gida gaba daya da mai sunan sumiro sai a juya su bai-bai, sai a maimakon yadda suke kallon mutane sai a juya su haka suna kallon bongo kenan. Almaraya jam'u mir'at, miro madubi cine maraya jam'i su kenan. Wassarayat da kuma kayan daki su abin da ya shafi kujeru da sauransu wanda ake amfani da su a faru duk sai a kiba su don nuna cewa bakin ciki ya faru a gida. Duka wa'annan bidiyoyi ne ba su tabbata ba, duk abin da ake amfani da shi kayan ado sai a dinga kifa su, to wannan bai tabbata ba a addinin musulunci. Bidiyoyi ne da suke aikata wa aka musu rasuwa. Na 22, tarkul intifa'u bima kana min alma'i fil bayt fi zirin aw ghayrihi. Akwai wanda in aka yi rasuwa a gida, to duk ruwan da ke randuna a gidan to ba za a sake amfani da shi kuma ba, wannan sai dai a sufar da shi. Shine ma'anan barin amfani da ruwan da ke gida, fi zirin a randuna aw ghayrihi, ko wani randuna. Wa yarawna annahu najis, suna cewa wannan ruwan ya zama yanzu najasa, daga mutuwa a gida duk ruwan gida ya zama najasa. Wa yu'alliluna dhalika bi anna ruha al-mayyit idha tala'at gasadat fihi, suna cewa ai ruhi na mauti in ya fita zai je shiga wannan ruwan gaba daya, to ya zama najasa, ba za a yi amfani da shi ba, sai ya zubar da shi. Wannan bidiyoyi ne ba su tabbata ba, akwai masu yin haka su ma, duk wata bidiya da kaga ya kawo ya san akwai wanda suke itikadi wannan bidiya. Na 23, idza adasa ahaduhum ala at-ta'am yaquluna lahu kallim fulanan aw fulanatan mimman yuhibbu min al-ahya'i bismihi wa ya'lamuna dhalika la'alla yalhaqa bil mayyit. Idan mutum misali an kawo abinci, za a fara cin abinci sai atishawa, sai ka ambaci wani, sai faɗi sunan wani wanda yake so daga cikin masu rai, wai bai haka ba zai iya shi ma bin mamaci, in aka yi mutuwa a gida kenan, in ana an za a fara cin abinci sai mutum ya atishawa, to sai ka kira sunan wani don kada shi ma ya bi mamacin, to sai ya kira suna wani, suna cewa idan bai yi haka ba to zai iya shi ma mutuwa. Duka bidiyoyi ne ba su tabbata ba daga addinin musulunci. Na 24, tarku akalil muluhiya wasamaki muddati huzunihim ala mayyitin. Akwai masu su kuma idan aka yi musu mutuwa, akwai nau'in abinci da ba za a ci ba tsawon lokacin da suke zama tunawa ko kuma bakin ciki na wannan mamacin. Daga ciki akwai al-muluhiya. Muluhiya shi ne wannan ganyen da ake amfani da shi, ana miya da shi, ana kiran shi lalo da Hausa, an san ganye, to ba sai ce ba cin wannan. Da kuma kifi ba a ci lokacin tsawon wannan bakin cikin da suke yi akan mamaci, bacin kifi, bacin irin waɗannan abubuwa. Shi kansa bidiyoyi ne ba su tabbata ba. Na 25, tarku akalin luhumi wal mi'ilati al mashwiya wal kubbadi. Sannan barin cin duk wasu al'amura irin kayan daɗi ɗin nan da ake soyawa a murhu, ko kuma irin yadda ake soya tsire, to duk wani da ake sawa irin wannan abin da ake sa tsire a kai a soya, sai ce ba amfani da shi. Yanzu kayan daɗi a ba nasu ba, sai dai a ci normal tuwo da ake dafawa da ruwa, saboda shi ne wanda aka saba lokacin da ake yau da kullum. Amma wannan ana ganin jin daɗi ne, to so ana bakin ciki ba za a ci irin waɗannan abubuwa ba, ya ci har da hanta ma ba sa ci. Shi ne wal kubbati gin na ƙarshe kenan. Na 26, qawlu al mutasawwifa man baka ala halikin kharaja an tariqi ahli al ma'arif. Akwai su sufaye suna da abin da ake kira ma'rifa, wato mutum in ya kai wani matsayi a ibada to ya zama arifi kenan. To akwai wasu ibadu da ba dole bane sai ya yi su, to suka ce don har wannan mutumin ya zama al'adarsa kuka akan wanda ya mutu, to ba zai kai wannan matsayin ba. An gane ma'ahadu sufaye suke da wannan i'tiqadi cewa in mutum yana kai so ya kai wannan matsayin, to zama duk lokacin da aka masa mutuwa kada ya kuka, to zai iya kaiwa ya kai usuli ya zama arifi kenan. To in ba in yana kuka ba zai kai ba. Wannan an samu shi a littafin Talbis Iblis na Ibn al-Jawzi a shafi na 340 zuwa 342. Su sufaye suna itikadin wannan, don su sukan fassara aya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ka bauta wa ubangijinka har yaqini ya zo maka. Su yaqini shine akwai wani marhala da mutum zai kai ga yaqini ya bar bauta, to wannan shi mai ma'arifa ne. Da wannan bautan da ake yi amawa ne mutane ne gama gari suke wannan, in mutum ya kai wani matsayi to shi an fara mai da wannan bautan, to ya zama ya kai yaqini kenan. Sun manta yaqini al-qur'ani mutuwa ake nufi, ko don da ake tambayan waɗanda suke wuta ma taraku fi safara qalu lam nakun min al-musallina wa lam nakun bi'amul miskin wa kunna naqudu ma al-qa'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin har mutuwa ya zo musu suna ƙaryata da tashin kiyama ba sa ƙaryatarwa zai ciyarwa sannan ba sa sallah har mutuwa to kenan har yaji ne ya zo musu kenan suka shiga safara to kaga a yaqin mutuwa ake nufi to ana gaya ma annabi ya taba utan ubangiji har mutuwa ya zo masa ba ranan tsayawa to amma su sai su kai yaqini wani matsayi ne to duk wanda yake kuka to ba zai kai wannan matsayin ba a wurin su shi yasa ya kawo shaqaul mutasawwifa na 27 ترك ثياب الميت بدون غسل الى يوم الثالث بزعم ان ذلك يرد عنه عذاب القبر akwai abin da ke na barin wanke tufan mamaci har zuwa kwana na uku ana tunani ana cewa idan aka wanke to ba za a iya watsawa ba za a kare shi daga azaban kabari ba to idan ya kai kwana uku sai a wanke daga nan shikenan sai shi yanzu an dauke masa azaban kabari da lokacin da aka wanke masa wannan tufa an gane sai a bar wankewa ce kada a wanke yau kada a wanke gobe sai jibi kada a wanke daga nan za ta sai a wanke to alhamdulillah an dauke masa azaban kabari ce aka tufe itikadi sai kwana ta uku akwai masu wannan tunani shi ma duka a madkhal juzu'i na uku shafi na 276 dama ya gaya mana iya kawo wani matsala inda ga wani littafi ne zai gaya mana littafi sai inda aka ɗauko in muka ga bai sa littafi ba to ya auna wannan abun da ka'idojin da muka karanta a baya wanda daga nan ne kake gane kaza bid'a ne ko kuma sunna to a kansa sai ya ɗora a kai na 28 qawlu ba'dihim inna man mata yawma al-jum'ati aw laylat al-jum'ati yakunu lahu adhab al-qabr sa'atan wahida thumma yanqadhi anhu al-adhab wa la ya'ud ila yawm al-qiyamah fadin da suke cewa idan mutu ya mutu ranan juma'a ko daren juma'a to azaban kabari da za a masa na awa daya ne kawai daga nan ta yake har zuwa ranar kiyama kenan zai yi azaba ko da akwai wani aikin da ya yi da ya kamata a masa azaban kabari to na awa daya ne daga nan shi kenan ta yanke sai zuwa ranar kiyama kuma in babu ganin azaban kabari daga nan to kaga duk wannan bidiyoyi ne ba inda ya tabbata akan haka ya tabbata dai mutuwa ranar juma'a ko daren juma'a yana daga cikin abin da ake kira husnul khatima mun yi su a baya cewa kyawun cikawa ga mutum alamu ne na kyawun cikawa ba wai kuma an ce za a ɗauki azaban kabari ko wani abu ba to amma su sai suke cewa kuma na awa ɗaya kawai za a masa daga nan shi kenan ya yanke wannan yana buƙatar dalili a wannan littafi na Sheikh Ali ko Ali Mulla Al-Qari ya sharhi Buhari ya kawo wannan matsala na 29 qawlun akhar المؤمن العاصي ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود إليه إلى يوم القيامة مؤمني من سابو إن يرسو يتو عذاب القبر زيد من يكي مسارا للجمعة للجمعة انت ينكي كما سالي يموت كما يوى كبير نيشي فكل ذلك مسا عذاب القبر هرزوارا للجمعة كما ينكي كما هرزوارا للقيامة كودا من سابو لبذي سالي كامو azaban kabari ba yayi kama da na 28 shi ma amma wancan su kuma sun ce sa'atan sa'a daya kawai za a zabta dai har sun kayyade azaban da za a masa na awa daya daga nan shikenan sai na 30 al-ilanu an wafati al-mayyit min ala al-manabir sanad da mutuwan mamaci akan minbare na masallatayya gidajen rediyo jaridu talabijin da sauran abubuwa wannan sun ci ga ciki gaba daya ba tare da wai ana neman a zo a masa sallah ba tare da ana neman a masa addu'a ba kawai a yi ta sanarwa wani ya mutu wani a sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi mawa ni rasuwa bayan kwana biyu a sake bayan duka wannan bidiyoyi ne ba su tabbata ko a hau minbari don akwai mun yi shi a baya can wanda yana har da lakubba al-fakhruddin waye Allah muka yi rasuwa kan minbari su larabawa da wasu suna yin haka amma nan yanzu sai aka komo a bangaren jaridu ba masallatai ba, su gidajen TV da gidajen radio har sati ana ta sanarwa. Bayan shekara ya zagayo ma sai a sake a sa hoton mutum sake tunawa da shi a rubuta a jaridu. To duk wannan yana daga cikin anna'ayu da annabi ya hana a can mu yi shi a babin na'ayi. Mishi akwai na'ayu aljaiz, akwai kuma na'ayu almammum, akwai sanar da mutuwa wanda ya halatta, akwai kuma wanda aka hana. Wanda ya halatta shi ne a zo a sanar don a masa addu'a, kamar yadda annabi ya yi ma Najashi, ce dan uwanku ya mutu ku nema masa gafara. Annabi ya tashi da sabbai suka je suka yi mashi salatul gharib, kaga wannan don a masa sallah don kuma a masa addu'a. Amma haka kawai an gama sallah, an gama komi, a yi ta sanarwa, a yi ta sanarwa mutuwan mutum, wannan bai da wani fa'ida. Ko bayan shekara tuna da shi, bayan shekara wani har shekara goma sha biyu zaga ana rubutawa jarida, yau baban mu ya cika shekara kaza. Har abubuwan sadarwa na yau da kullum duka bidiyoyi ne ba su tabbata ba, addu'a ke so a yi mun mace kullum mutum zai yi sallah kada ya manta da wuri nashi wanda ya rasu. Kowane lokaci a cikin sujjadanka a tayyanka na ƙarshe duk wani ibada da kai da kake tunani wannan ibadar ka yi ta don Allah, ka yi tawassuli da ita ka nema ma dan uwanka gafara. Wannan haka ake yi, ba wai lokaci ake keɓewa bayan shekara kenan sai shekara mutum zai dinga tuna da nashi, ai ya gama ya abu shi wanda ake tuna da shi shekara. Ko ba haka ba? To in ba haka musulmi ya kamata ba. Daga cikin mu'minai da Allah ya yabe su, alladheena yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladheena sabaquna bil iman, masu cewa ya Allah ka gafarta mana mu da iyaye da mutanen da suka gabace mu. To kullum haka za a gani musulmai kullum suna nema wa ɗan uwansu gafara. To ba rana ba lokaci ba kuma yanayi, kowane lokaci mutum ya samu kawai ya ta nema musu gafara. To sanar da mutuwa a kan mimbarai bid'a ne, bai tabbata ba. Na 31 qauluhum inda ikhbari ahlihim bil wafati al-fatihatu ala ruhi fulanin, wato buri akan ruhi wani, sai a faɗi abinda ake so a faɗa a sanar da rasuwansa. Lokacin da za a sanar, to ba za a sanar haka kawai ba, sai an faɗi wannan kalma, ba za a faɗi sunansa ba, sai ce al-fatihatu ala ruhi fulan, wato buɗi akan ruhi wani ya rasu. Kafin a faɗa sai an faɗi wannan kalma, ba inda ta tabbata daga sunna. Waɗannan su ne bidiyoyi da malam ya kawo su ake yin su bayan rasuwa. Sai kuma lokacin da za a wanke mawuci, akwai bidiyoyi da mutane suke yi ga sunansu. Kuma ghuslul mayyit, daga ciki akwai wada'u radifin wa quzi ma'in fil mawdi'i allazi usila fihi al mayyit thalatha layalin ba'da mawtihi, idan mutum ya mutu aka zo za a wanke a wurin da za a wanke, bayan an wanke sai a dauko waina ko biredi ko wani abu da kuma kofi na ruwa, sai a je a wannan wurin ba mai tabawa har sai bayan kwana uku. Wasu suna yin haka a wurin da aka wanke shi, sai a je wannan abu. Ni ma bid'a ne, bai tabbata ba daga shari'ar musulunci. Na 33 ya dauko tun daga na daya, ko ya shiga wani babi, wannan tasalsul na nambobi yana tafiya yadda yake. Saboda haka ba don an shiga babi ba na daya bane, ina ci gaba ne kawai har karshe. Iqadu as-siraji aw al-qindili fi al-mawdi' alladhi ghusila fihi al-mayyit thalath layalin min ghurubi ash-shamsi ila tuluha, wa tukunna kindura ko fitillu a wurin da aka wanke mamaci na kwana uku, daga faduwar rana har zuwa fitowar alfijiri, sai a je a kaje gobe haka jibi haka sai yi kwana uku. Akwai masu wannan aqida, wa inda ba'dihim sabu layali, wasu kwana bakwai masu ke yi ana kunna fitila ko kenduna wannan wuri. Wa ba'dihim yazidu ala zalika, wasu kan tsara wa yaf'aluna mithla ko fil mawdi' alladhi mata fihi, kuma za su yi bayan inda aka wanke shi a wurin da ya mutu ma za a yi haka, kenan wuri biyu ake yi, da inda ya mutu da kuma inda aka wanke shi. Sai kunna fitila tun daga faruwar rana har zuwa fitowar alfijiri, sai a je a kashe shi, kansa bid'a ne, bai tabbata a addinin musulunci ba. Na 34 dhikrul ghasil dhikran min al-adhkar inda kulli udhun yaghsiluhu, dhikri wa kai wata addu'a da wasu suke yi lokacin da za a yi masu wanke gawa, kowane gaba za a wuce tana da addu'anta, kowace gaba wannan ga addu'a, wannan ga addu'a, littafin sama za a ga rubuta littafin wanke gawa, sai ta haddacewa ga masu wanke gawa, to duk wata gaba sai mata nata addu'a bai tabbata ba bayan da ya zo a sunna. Na 35 al-jahru bi dhikri inda ghasl al-janazati wa tashyi'iha, bayyana zikiri ambaton Allah lokacin da za a wanke janaza ko lokacin da za a rikiya, ayta Allahu akbar ko la ilaha illallah ko ayta wasu waƙe ana rika gawa, ko kuma lokacin da za a wanke wani zikiri ayyanan ne, duk bai tabbata daga addinin musulunci ba. Na 36 sadalu sha'ari mayyitati min bayni fadayaiha, wasu kun zuni aka ce don mace ta mutu me za a yi da gashinta, ce za a riba shi uku ko daya sanan daya sanan daya ta suke a sa ta baya, to wasu ta nan suke jefo shi tsakanin nononta, nan ne ake zubo gashi, shi kansa bidiya ne bai tabbata ba, saboda mun duba hadisi Ummu Salama da suka wanke wata ce sai suka sanya gashinta talakata kurur, wato kizo kala uku, sai suka nanan nanan da kuma tsakiya sai suka sanya suka jeba shi ta bayan ta ba ta gaba ba, to yin ta gaba shi ma bai tabbata ba da hadisin Ummu Atiya wanda mun karanta shi a matsala ta 28. Sai al-kafu, an gama da wankewa kenan, bidiyoyin da ake a wanki a wanki ga sunan wasu da yawa mu ba ma san su ba ko, alhamdulillah, to nan sai ga su wanda ake yi al-kafani su kuma suna da yawa, al-kafan wal khuruj bil janaza, wato bidiyoyin da ake yi al-kafani da kuma fita da janaza. نقل الميت الى اماكن بعيده لدفنه عند قبور الصالحين كآل البيت ونحوهم, wato dauke mamaci daga inda ya rasu, daga anguwan da ya rasu, bayan akwai makabarta a wannan anguwa, sai wata makabarta mai nisa, saboda tunani akwai manyan mutane a wurin ko akwai ahalul baiti a wurin, bari a dauke shi kai can inda ahalul baiti suke. Wannan kamar yadda ya fada, wasu suke yi itikadi wannan musamman Shi'a da sauransu, ko kuma a'a nan makabartan talakawa ne, akwai na GRA, to bari a dauke shi daga nan a kai shi GRA, kuma yana da nisa, sai ta fiya mu nisa, duka bidiyoyi ne da ba su tabbata ba, mutum ba wai inda aka sa shi ne muhimmi ba, da me ya rike shi ke kawai babban abu, me yake a zuciyarsa da ya rike shi ke nan kawai, duk inda aka sa shi ko ba a masa sallah ba ma, da abin da ya rike nan shi ne za a tada shi, to inda aka sa shi bai da tasiri, in ba haka ba ga su Ubayy bin Salul a Madina, ha? Ka su Abu Jahal su a Makka, wasu da yawa me an zai amfane su, babu, to saboda ka wuri bai da tasiri, bai da wani amfani, shi mamacin shi ne kawai, to wuri ba tsakaka, duk inda aka binne mutum Allah ya sa cika da imani kawai shi ne babban abu, to daukan shi zuwa wani wuri da nufin cewa wurin shi ne ya fi masa falala, ko akwai irin suwa ne bari a kai shi wurin, bid'a ne wanda addini bai tabbatar da wannan ba. To duk wannan mun yi bayani a kan kwanaki, mun ce ko da wasiya ya yi ya mutu a kai shi garin su, ba za a zartar da wannan wasiya ba, saboda ta saba da umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a gaggauta binne mutum in ya rasu, to duk abin da zai kawo jinkiri ba za a yi shi ba, sai dai in har inda ya mutu din ne ba makabartan musulmi a wata ƙasa ne wanda ba ta musulmai ba, ba bayin da za a binne shi, to nan ne sai a ɗauko shi a kawo shi inda musulmai suke don a binne shi, amma in akwai inda za a binne shi, a binne shi a inda ya rasu, shi ne ya fi masa sauƙi, shi ne kuma ya fi ma waɗanda su ma wanda mutanensa ne sauƙi, saboda sun bi umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am. قول بعضهم إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان ورسنها ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفنه دناة يعايرونه بذلك. وأنكما تشكي أقيم أسوء تشيوى متى تم سنع الفهر إلى الكفن عند أكب النيس لشي سنع الفهر إلى سنع تاور للكفن عند سعدنسا matacce na alfahari da shi a gabarinsa, suna cewa idan har aka binne mutum da wato likafani da ba komai ba irin tsoho ko mara kyau ko mara tsada to za a dinga aibanta shi a kabari. Sai ina wasu mutane ana kiran su basa, akwai basange, akwai basa, su za ka ga nan suke sa kaya a baya kaman gwari, to su har yanzu suna kuma kullum za ka ga su har matansu kiso suke yi mafi yawa, in ba yanzu ba wasu da yawa za ka ga babban mutum ko babban mace ba sa sa kaya, sai dai a sa irin wannan bente kawai ana yawa, har yanzu suna nan da yawa da yawa da yawa, to a nan suke sa kaya. To su idan mutum ya mutu, idan har duk abin da yake, idan koda taba yake sha ko giya ko gutu, to akan binne shi da shi ne, kada ya je can ya dinga rufe roƙo, gare ya tafi da kayansa. Allah, duk abin da mutum yake sha da shi ake binne shi da shi, to su haka suke, to wai kada ya je ya dinga a ce shi bai da shi, koda babu kai sai an nemo an binne shi da shi. Su ne wata rana ba tarihin su, za ka ga mutum ya kai wani tsufa daga shi sai wannan bai, wata rana za ka ga daga shi sai fan yana zaune a kan kujera, muna nan dinka kaya masu kyau an aje sai ran da ya mutu a sa mishi, a sa mishi rai, sai ka ɗauka sarauta ake naɗa shi za ka kai shi kabari haka ake, amma lokacin da yake da rai ba ka so kallon sa, wallahi duk jikin iya kawai fan din da yake sawa, haka za ka ga cikin turba, cikin toka a zaune, to amma sai ya rai su, to wannan yanzu ne za a yi alfahari. To kaga wannan itikadi ya dai wannan abu ya daidai da su, to haka mutane suna yin irin wannan, wasu banda kama wasu ba musulmai ba ne, to musulmi ya yi tunanin wannan bai ya yi kaman kama da irin wa'annan tunanin wa'annan mutane, to har kaga za ka ga hadda ashana ko leta za a binne shi da shi, kada ya je yana roƙo ashana don yana shan taba. To haka suke su. Na 39 كتابه اسم الميت وانه يشهد الشهادتين واسماء اهل البيت عليهم السلام بتربه الحسين عليه السلام ان وجد والقاء ذلك في الكفن كوي ربوت سنن ماماتين da kuma rubutawa cewa shahada yana shaida, shaida babu amma wata da gaskiya sai Allah, annabi Muhammad manzon Allah ne, kuma da sunayen ahlul baiti, ya shaida Husaini imam ne, waliyullah ne, Hassan, Ali, duk wa'annan goma sha biya sai an rubuta, kuma shi'a suke wasu sa a nan da nan hadda cikin baki ana sa masa wa'annan sunaye, sannan bayan an sa shi akwati a rubuta ta nan, a rubuta ta nan, a rubuta ta nan, a rubuta nan sunaye, sannan a sa hoton shi kuma a manna, a sa fure-fure-fure a manna a yi ta tafiya, to sunayen haka su kuma Allah barakin sarki shirar da su, to duka wa'annan bayan da ya tabbata Allah barakin sarki bai bautar da mu da irin waɗannan abubuwa ba. In aka ce irin wannan za a dinga yi, ai kuma maslaha da sauran abubuwan da ake bukata duk za su tafi. Wa ilqa'u da sai a ɗauko kuma turbaya na Husaini, shi kuma a dinga yabawa a likafanin shi ma. Wasu da shi ma ake rubutawa a jiƙa shi a mai da shi ta rubutu da shi da waɗannan sunayen ƙasar Husaini wanda aka yi sujjada da ita. In ka ga dan duk wani ɗan shi'a bai taɓa sujjada irin a ƙasa irin wannan, ko ina yake yana nan tare da kayansa, wani a aljihunsa, wani a garduma da yake riƙewa, ya ɗan je da wani gyalle ya taɓa wurin, ko an kawo masa wani gyalle da aka taɓa an ɗan ɗinka shi a garduma a kansu yake sujjada. Za a ga kullum ƙananan gardumai haka ina riƙe da su a kansu ke sujjada, ya kaje masallacin za ga kowa da abun a gabansa. To wai ƙasar Karbala ne aka debo, shi ne kawai ƙasa mai tsarki a duniyan nan, in ba shi kai sujjada ba, ba kai sujjada ba, ka duba irin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, ka sanya mun ƙasa wurin sallah kuma mai tsarki, su suka ce sam sai Karbala inda Husaini yake, Allah ya kare. Na'am. Sai na 40 kitabatu du'a'in 'alal kafani, rubuta addu'a ko wace irin addu'a akan likafani, bid'a ne ba inda ya tabbata addu'a nan ba za ta amfani mamuci ba in ba yayi aiki da abinda addu'an ta bosa ba, saboda haka rubuta addu'a ba wani abu a yi masa addu'a ne, wannan shine kawai aka samu zai yi amfani, shi yasa ake masa sallah, shi yasa ake zuwa a gaishe da mamakan, shi yasa ake ziyartar kabari, duka wannan dun a dinga musu addu'a saboda tana da amfani a wurinsu, kuma shine ma dalili na ziyartar magabata. na 41 tazyinul janazati wato qawata ita janaiza qawata ta kamar da na faɗa ta fulawoyi da sauran abubuwa duka wannan bidiyoyi ne bayan da suka tabbata samu farin dille kawai a sashi aje abin ne shikenan ita masa addu'a amma qawata shi babu a wani littafi da ake kira al-ba'itu ala inkari bid'i wal hawadith li abi sham akwai wani mutum da ke kira abi sham ya rubuta littafi da yake bayani akan wato kin bidiyoyi sai ka wannan shafi na 67 sai hamlul a'lami amama al-janaza rige tutoci a gaban janaiza in za a kai ta magabarta wannan ma shahar ne na shi'a ba ma tutocin kasar su za su rige ba ba na wata kasa ne za a rige za ga tutan Iran a gaban magabarta wai me za ta kara insha Allah ta'ala tutan wata kasa duba fa yadda mutane suke zama suke mai da kansu kawai kaman ba su da tunani mai kyau yoyin tutar Najeriya ba ta yi komi ba kila ba a ce da ta saudiya ma akwai la ilaha illallah a rubuce a ce saboda wannan la ilaha illallah ne sai yin da ma za a sa tuta ita ma an dauko tutan Iran ana ja a gaba to kenan ka bar kasan ka ma ka bar wani kaji ya zo gobe kana tunani zai yi bai da wani amfani shi ma yana da cikin bidiyoyi rike tuta wannan kuma mafi yahuda su suke yi wannan to kaga sai aka dauka a musulunci to musulunci bai yadda da wannan ba ba wata tuta da ake dagawa a gaban mamaci ya mutu kawai a sauri a kai shi makuncin sa din ga masa addu'a na 43 wada'ul imamati 'ala al-khashabati wato sai a samu ko mutum mutumi ko wani katako ko wani sai a sa mishi rawani akwai masu yin haka su kuma shi ma bidiyoyi ne wanda ba su tabbata ba akwai littafi da ake kira as-surah na surah ibn al-abidin fil hashiya sarraha ibn al-abidin fil hashiya ibn al-abidin ne bayani akan wannan littafin sa hashiya bi karahati hadha yace wannan abu makaruhi ne wa kaza alladhi qablahu da wancan da ya gabata rike tutoci inji ibn al-abidin yake fadi wa yuhabbu bihi at-tarbush wa kililul arus wa kullu ma yadullu ala shakhsiyati al-mayyit kai duk wani abun da za a sa da wannan abu kaman da ake mai ake kiran shi taj ko da ake sawa na ake sanar sarauta da sa rawani da duk wani abun da zai nuna yanayin wannan mamacin don suka yi wani abu kaman mutumin kaman mamacin a sa masa rawani to duk wannan bai tabbata ba daga wani hadisi ko kuma wani man daga cikin magabata yayi bayani akan wannan duka bidiyoyi ne sai hamlul akalil wal as was suhur was suwar al mayyit amam al janaza rige nau'i nau'i na fure don fure nau'i nau'i ne daban-daban akwai na ainihin akwai kuma wanda ake yin sa to za a ga an rike shi da tutoji da kuma sura hoton shi mamacin a gaban sa ana tafiya duk waɗannan bidiyoyi ne da irin abubuwan nan da ake burawa kaman wuta haka wani kamar ruwa wani irin dan gari-gari dai ba abinda ba za ka iya gani ba to arna wanda suke ba musulmai ba suna yin wannan wasu musulmai su ma sun dauka suna yin ka ga janazar da aka yi ma ƴaƴan aljazzaki lokacin da aka kashe su bidiyo din za ka ga wannan abubuwa a yi su ana tafiya sai ga wani abu an buso shi kamar ruwa wani abu kamar wuta wani abu ba abinda ba ka gani ana waka kuma ana buga ganguna ko ne ga bidiyo duhai da aka ce masu yaren nan guda duka ba a wanda ba su na taba ba ku labari na gani a nan wani ya ce mun ya bar shi'a saboda wata jana'iza da ya gani a zariya ko lokacin da suka fito zanga-zanga shekaru da ɗan dama kaɗan da suka wuce har aka kashe wani mutum ana kiransa Abdulrahman sojoji suka harbe shi ya mutu a zariya kunni wasu shekaru da suka gabata to yawa bidiyo ɗinsa to shi wani mutumi na ne sosai sosai a lokacin ban taɓa sani ma ɗan shi'a ne akwai lokacin da zai je zariya ɗin sai zo ya same ni ce to Allah yana buƙatar 2000 ɗansa ba lafiya na so zai kai shi asibiti to sai ran da ya je wancan janaiza ya dawo yake gaya mu lokacin da ya karɓi wancan kuɗin ba ma ɗan ba lafiya ba zariya yake so ya je wata ta'alimi ne lokacin yake gaya mu to sai yake gaya mu da ya je abin tun daga ranar ya ce ya bar shi'a shi ke gaya mun da kansa ke da yaje ya ga hatta ai jana'iza an yi sanarwa a je ai jana'iza shahidi Abdulrahman haka suke kiran shi to aka zo aka taru aka fito daga shi da aka fito daga sai ya ga cikin akwati sai ya ganci kuma sai aka bude akwatin sai ga hannayensa an sa duk dalle a rubuta haya Husainiya Aliyu an sa mishi haka har a baki an sa duk wannan ya ga hotunan shi kuma a jikin abun nan din da fure ce da aka zo za a yi sallah yana kusa da shi mai sallah shi ne shugabansu kenan ce sai ya ji baɗin da ya karanta wata addu'a daga ya Husain sai ya Aliyu sai ya Zahra haka kawai ce sai ya ga duhu sai duk wannan bai bata mishi hankali ba tukuna sai da aka zo aka dauki gawan za aka kai sai ga irin masu gandin nan diridim din nan suna tafiya suna buga karka wallahi ce sai ya ga baya gani shi ke ba labari wallahi da kansa sai aka je dai ya dawo yana dawa sai tafi ogan su wanda shigar da shi shi'a a anguwan mu yi sai sami ce ce yau nawa ka wata ne ma mu ce kaza ga wata shi to ka shaida na bar shi'a daga yau je me dalili sai ya dauki kisa ga mu da ya dawo shi ne yake samu ne yake ga mu abin da ya faru ce ya bar shi'a tun daga abin da ya gani wallahi sai tambaye shi ce addini ya ce ai wannan ce a bai sani mai sheto ga shi abin da aka yi da ido na da ganga ana raka gawa kuma da mutane sun sa damara sun sa uniform ana tafiya ana takawa da sai ana waka ce na bar shi annan daga yau to sai ya dawo shi ne yake bani labari har ya tuna mun na shekaru biyu da suka je da karfi 2000 na jariya yake ba dan sa ba kai asibiti wallahi to irin wannan duk suna yin su to in ka kalli daya bidiyon din da aka yi na yayan sama abinda aka yafi wancan ma Allah ba da ke sarki ya tsare mu shiratar da duka musulmi ya nuna masa gaskiya insha Allah za mu tsaya nan akwai da tambayoyi sai yi daga nan sai ya tashi insha Allah za mu tsaya na 34 40 afwan 45 za mu tashi insha Allah na'am wa alaikum assalam Naam. 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 Naam.